الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa juna lale da marhaban da haduwa a nan masallacin ATBU da ke nan Bauchi domin karatun alqur'ani da tafsirin sa na watan ramadanan wannan shekara a yau 29 ga watan sha'ban daren 1 ga watan ramadan na shekara ta 1444 bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mahaifarsa Makka zuwa makwancin sa Madina yau din kuma shine 21 22 ga watan Maris shekara 1400 shekara 2000 da nawa shekara 2023 miladiya jiya muka bude wannan karatu muka fara daga aya ta 92 a suratul baqara yau kuma da yardar Allah zamu tashi daga aya ta 97 a cikin dai ita wannan sura mai albarka Allah ya albarkace mu da ita da sauran surori na alqur'ani baki daya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
نعم
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الله يجي كتشي دسو وند دوك يزما مكيين دي غملائكا جبريلو تشي دي جبريلو بالي فين كومي ييبا يا سوكر دا القرآن ني أكن زوتي يركا دا إذنين الله مصدقا لما بين يديه wannan alqur'anin da ya sauko da shi daga wurin Allah yana mai gaskata abin da ke gabanin sa da daga littattafan baya wa hudan kuma yana matsayin shiriya wa bushra lil mu'minin kuma a matsayin bishara ga mu'minai man kana aduwwan lillah wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin duk wanda ya zama mai kiyayya ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibrilu da mika'ilu to hakika Allah kuwa mai kiyayya ne ga kafirai waɗannan ayoyi guda biyu al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya masa rahama yace dukkan malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa sun sauka ne akan yahudawa waɗanda daga cikin bakaken maganganun su suke zaben wasu daga cikin mala'iku su ce suna so su kuma zabi wadansu su ce ba sa so cikin abin da suka ce sun ce jibrilu aduuna wa mika'ilu waliyuna mala'ika jibrilu abokin adawar mu ne muna kiyayya da gaba da shi mala'ika mika'ilu kuwa abokin kaunar mu ne muna son sa sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana nuna bakin abin da suke fada da kuma hukuncin duk wanda yayi irin abin da suka yi ko ya ambaci irin abin da suka furta hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari al-imamu ahmad ma ya ruwaito a cikin musnad wasu cikin ashabu sunan sun ruwaito daga abdullahi dan daga anas dan malik Allah ya kare yarda a gare shi abin da ke tabbatar da wannan haka kuma abdullahi dan abbas shi ma ya ruwaito kamar da imamu ahmad ya ruwaito daga gare shi al-imam at-tabari din ma ya ruwaito a cikin tafsirin sa da isnadin sa zuwa gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai yahudawa suka zo gare shi suka yi masa waɗansu tambayoyi cikin tambayoyin nan da ya ba su amsa a kai sai ya ce da su wannan abinda na faɗa muku jibrilu ne ya gaya mu sai suka ce ai jibrilu abokin gabanmu ne saboda shi ke sauko da azaba da ukuba shi ake turowa ya zo ya kashe mutane don haka mu ba ma son sa idan zaka kawo labari to ka kawo labari akan wani mala'ika Anas dan Malik shi kuma a cikin riwayar sa dake cikin Sahih al-Bukhari Abdullahi ibn Salam wanda ɗaya ne daga cikin shugabannin Yahudawa kafin musuluntarsa ya hada gungu na waɗansu Yahudawa suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi masa waɗansu tambayoyi shi Abdullahi ibn Salam ya ce da shi zan yi maka waɗansu tambayoyi ba mai iya amsa waɗannan tambayoyi sai annabi idan kai annabi ne zaka ci idan kuma kai ba annabi bane za mu gane ƙaryarka za mu ƙure ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi idan na bada amsa za ku yi imani suka ce za mu yi sai ya ce tambayoyi guda uku tambaya ta farko menene na farko a cikin abubuwan da za su faru na alamomin tashin kiyama manya-manyan nan da me za a fara daga an gan shi to tashin kiyama ya zo tambaya ta biyu menene farkon abincin ƴan aljanna idan sun shiga tambaya ta uku ta yaya ake samun ɗa ya zama namiji ko ɗiya ta zama mace bayan saduwa tsakanin miji da mace sai annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya bashi amsa ya ci sai ce ta yaya ka sani sai ce da shi akhbarani bihinna jibrilu anifa ai ɗazun nan duka jibrilu ya gaya mun amsar sai abdullahi ibn salam ya ce jibrilu kuma ai indai jibrilu ne jibrilu aduuna jibrilu ai abokin adawar mu ne indai shine annabi indai shine mala'ikanka to zai wahala mu yi imani da kai to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yake cewa duk wanda ya gaba da jibrilu yayi gaba da Allah ne laifin mai jibrilu yayi shi kan dan aike ne Allah ne ya aiko shi idan za ku yi gaba ku yi da Allah wanda ko yayi gaba da Allah to Allah ma abokin gaban sa ne an fahimci abin da ayoyin ke magana a dunkule Abdullahi ibn Salam shi sai ya musulunta sauran kuma suka ce mu ba za mu musulunta ba indai mala'ika jibrilu ne mala'ikanka to mu ba ma yin imani da wanda jibrilu ne mala'ikansa mu muna yin imani ne da wanda ba jibrilu bane mala'ikansa akwai kuma wani annabin ne to wanda mala'ikansa ba jibrilu ba suna nufi ba za su yi imani ba haka shine Allah ya faɗi waɗannan ayoyi, kul kace da su ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ga su waɗannan Yahudawa da duk wanda ya bi tafarkin su. Man kana aduwan li Jibril, duk wanda ya zama wato abokin gaba ko maƙiyi, bimana mubghidan wa mu'adiyan li Jibril, duk wanda ya zama mai ƙiyayya ga mala'ikan nan Jibrilu, fa innahu nazzalahu ala qalbik, wannan damirin yana komawa ga shi Jibrilu ne, fa inna Jibrila innama nazzala alqur'ana ala qalbik, shi ai iya aikin sa shine saukar da qur'ani zuwa gare ka. Akan me ya muku da za ku yi gaba da shi? Bi iznillah, kuma da iznin Allah ya kawo sakon ba da radin kansa ba. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, bi iznillah bi ma'ana bi wahyin min Allah wa ilmihi, da imrinin Allah ne da wahayinsa da kuma wato sakonsa shi ya saukar zuwa ga zuciyarka, ala qalbika akan zuciyarka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi alqur'ani ne kai tsaye akan zuciyarsa. Al-Imam Ibn Kathir yace saboda idan aka bashi domin zuciya ita ce matattarar hankali, don haka in aka dura masa shi a kwakwalwarsa kadai ba a sa masa daga cikin zuciyarsa ba kafin, to sai ya zama hadda ce kawai amma babu tarin hankalin da ke ciki. Shi kuma alqur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, to wannan zuciyar sai ya zama ta dauki haddar, kuma ta dauki ma'anar haddar, kuma ta tara imanin, domin imani a zuciya yake ba a kwakwalwa ba. Kwakwalwa kawai na ta haddacewa ne ta bayar lokacin da ake nema, zuciya kuma ita ce matattara ta imani. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, idan wannan tsokar ta zuciya ta yi kyau gaggar jiki duka ya yi kyau. Don haka a wurin aka dura masa alqur'ani shine fa innahu nazzalahu ala qalbik bi iznillah, da iznin Allah yayi haka, wato bai yi haka min tilqa'i nafsihi ba, shi mala'ika Jibrilu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana karantar da alqur'ani duk yana yi ne da iznin Allah ba don radin kansa ba. Qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alaikum wala ajrakum bi, domin kafirai suna cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo musu da wannan qur'anin. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin adhim, suna cewa ka canza wannan alqur'anin ko kuma ka zo mana da wani banda wannan. Shine Allah ya ce ka ce da su ban isa in yi haka a radin kaina ba, kaga bi iznillah, komai da iznin Allah nake yi. Don haka shi ma mala'ika da iznin Allah yake saukar da alqur'ani, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya karbe shi a zuciyarsa da iznin Allah yake karantarwa. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadai, kuma alqur'anin nan wannan mansubun ne ala al-haliyya, yana matsayin wato mai gaskata abin da ke gabaninsa. Musaddiqan bi ma'ana muwafiqan lima bayna yadai lima qablahu min al-kutubi al-munazzala, alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabace shi. Domin idan kun ce kun yi imani da na baya, wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina, to wannan alqur'anin ai musaddiqan lima bayna yadai, shi ma yana gaskata abinda kuka ce an saukar muku ne. Don haka Jibrilu bai yi laifin komai ba, irin abinda kuka ce kun yi imani da shi irinsa ne Jibrilu ya sake kawowa. Musaddiqan lima bayna yadai wa hudan, kuma alqur'ani yana matsayin shiriya, bi ma'ana wato rushid kenan, shiriya da datarwa akan tafarki madaidaici, wa bushra da kuma bishara. Bishara shine al-khabaru alladhi yusir, labarin da za a baka wanda zai dadada maka rai ya faranta maka zuciya, wannan shine al-bushra. To al-Qur'ani duk ya tara waɗannan. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadai wa hudan wa bushra lil mu'minin, kuma al-Qur'ani
bishara ne amma ga mu'minai. Bisharar Al-Qur'ani bishara ce khassa, kuma shiriyar Al-Qur'ani wato hudan ne khas, shiriya ce ta waɗansu ke babbu. Al-Qur'ani ba kowa yake shiryarwa ba sai wanda ya zama mulil mu'minin. Shi yasa duk inda Allah ya ce Al-Qur'ani yana shiryarwa, zaka ga ya faɗi masu wa yake shiryarwa ba kowa bane. Shi yasa Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sai dai ga masu takawa. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa amma wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Duk wanda bai da imani Al-Qur'ani sai dai ya zama masa makanta, kuma sai dai toshe masa zuciya. Al-Qur'ani baya zama shiriya sai dai ga mu'minai. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Haka Al-Qur'ani shiriya ne da rahama amma ga mu'minai. Wannan shine ma'anan hidayatullahil khassa, shiriyar Allah keɓantacciya ta musamman. Wannan da Al-Qur'ani ba kowa Allah yake shiryarwa ba sai wanda Allah ya zaba, sai mu'minai. Sauran waɗanda ba sa da imani, to shi kan Al-Qur'ani sai dai ya ƙara duhunta kawunansu. Shi yasa idan sun ji ana karantawa ma sai dai su toshe kunnuwarsu. Idan kuma ka ga kamar ma suna ji, wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun, kana gani kamar suna gani amma ba gani suke yi ba, saboda ba sa gani irin ganin mai gane Al-Qur'ani. Don haka shi yasa Allah ya ce wa hudan, shiriya, wa bushra, da kuma bishara lil mu'minin, ga masu imani. Sai Allah ya ce man kana aduwwan lillah, duk wanda ya zama maƙiyi ne ga Allah, wa mala'ikatihi, kuma ya zama maƙiyi ne ga mala'ikun Allah, ba kawai Jibrilu ba, wa rusulihi, kuma ya zama yana adawa da manzannin Allah, wa Jibril, kuma yana adawa da Jibrilu, wa Mikal, kuma yana adawa da Mikala. Wannan sunan guda biyu na Jibril da Mikal sunaye ne guda biyu daga cikin mala'ikun Allah. Shi Jibril wannan shine sunansa da yafi shahara, amma a cikin Al-Qur'ani gurgudun kira'a da kuma irin larabcin da aka karanta Al-Qur'ani da shi yana bambanta, domin yana da sunaye a larabci har guda goma. Amma waɗanda suka tabbata cikin kira'o'i da muke karanta Al-Qur'ani da su, kira'a uku ne da Jibril wannan da yafi shahara, wanda shine kira'ar mafi yawa daga cikin malamai jumhur. Akwai kuma kira'ar Jibril bi fathil jim, shine kira'ar Ibn Kathir. Sai kuma kira'ar wato Hamza da Kisa'i da kuma Khalaful Ashir, su kuma suna karanta Jibril. Waɗannan su ne kira'o'in da ake karanta sunan da su. Haka kuma Mika'il ko kuma Mikal, wannan Mikal shine kira'ar mafi yawa daga cikin abin nan, shine kira'ar da muka karanta na riwayar Hafsu, wanda suke karantawa da Mikala. Amma akwai kuma kira'ar Mika'ila da kuma Mika'ila. Duka waɗannan sunaye ne na waɗannan mala'iku wanda za mu zo mu ji a gaba bayani dangane da su, da kuma ma waɗansu daga cikin mala'ikun na Allah maɗaukakin sarki. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya zama wato yana gaba da Allah, kuma yana gaba da mala'ikun Allah, daga cikin mala'ikun Allahn yana gaba da Jibrilu da kuma Mika'il, sai Allah ya kawo sunayensu bayan ya ce wa mala'ikatihi, da mala'ikunsa. Ai su ma mala'ikunsa ne. To wannan suka ce shine atful khasi ala al'am, bayan an faɗi gamammen suna sai kuma a ware waɗansu daga ciki a faɗi sunayensu, wanda wannan kuma ke nuna su ɗin na musamman ne a cikin mala'ikun. Kamar a ce annabawa, kuma sai a ce da wane, shi ma ai annabin ne. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di, ai da kai da nuhin, kai ma kuna cikin nabiyyun, amma kuma sai Allah ya ware su daban. Ina fata an fahimta. Don haka su mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'il sune suke kan gaba a cikin jerin gwanon annabawan Allah. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ika a cikin mala'ikun Allah, man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi. Mala'ika jam'i ne na al-malak. Al-malak kuma shine mala'ika guda daya. Asalin sa malaman larabci suka ce daga al-mal'ak ne. Al-mal'ak kuma daga al-aluka ne. Al-aluka shine ar-risala. Aike kenan. To shi al-mal'ak dan aike kenan. Shine sai aka yi wato ibdalin al-hamzan a cikin lamun sai zama al-malak. A madadin al-mal'ak. To jam'in sa shine al-mala'ika bi ma'ana ar-rusul. Kamar yadda dama Allah ya ce ja'ilil mala'ikati rusulan. Don haka mala'ikun Allah duk wanda ya zama yana gaba da su. Wa rusulihi haka kuma manzannin Allah duk wanda yake gaba da manzannin Allah. Wa jibril wa mikal sannan da jibrilu da kuma mika'ilu waɗannan wato waɗannan mala'iku guda biyu kenan. Wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. To haƙiƙa Allah madaukakin sarki shi kuma mai gaba ne, mai adawa ne, mai kiyayya ne shi ma ga kafirai. Wanda wannan yake nuna cewa gaba da mala'ikun Allah, gaba da annabawan Allah ko waɗansu daga cikin su kafirci ne, kuma yana sa shi ma wanda ya haka shi ma Allah ya yi gaba da shi. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Na'am.
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
نعم.
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ بل أكثرهم لا يؤمنون.
Allah madaukakin sarki yace man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat. Haqiqa mun saukar da ayoyi bayyanannu zuwa gare ka. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Ba wanda ke kafirce da waɗannan ayoyin ya yi musu da su, ya bijire musu, sai dai masu fasikanci, bi ma'ana masu kangarewa da fita daga ɗa'ar Allah. Awa kulla ma'ahadu ahdan na bazahu fariƙun minhum. Shin yanzu duk lokacin da suka ƙulla wani alkawari tsakaninsu da Allah ko duk wani alkawari tsakaninsu da mutane, dole sai an samu wani yanki daga cikinsu sun yi watsi da wannan alkawarin? Bal aktharuhum la yu'minun. Allah ce ba haka bane, mafi yawansu ba sa da imani ne, shi yasa ba sa girmama alkawari. Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ka ga Yahudawa suna musu da abin da aka saukar maka, sun ce tunda ta hanyar Jibrilu ya zo ba za su karɓa ba. To ka sani da cewa lallai abin da Allah ya saukar maka gaskiya ne, ka ƙara imani da shi. Kuma waɗanda kuka yi imani da ba ku yadda da irin abin da Yahudawa suke cewa ko suka yi ba, ku ku ƙara imani, ku sani wannan Alƙur'ani gaskiya ne. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat. Haƙiƙa mu muka saukar da ayoyin nan bayyanannu zuwa gare ka. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Kuma babu waɗanda suke kafircewa ayoyin nan na Allah sai dai fasikai. Al-fasiqun a nan yana nufi wa ma yakfuru biha bi ma yaji, ma'ana wa ma yajhadu biha. Kamar yadda Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Ba waɗanda suke kin su yi musu ko su kafirce wa ayoyin Allah sai dai mutane al-fasiqun. Al-fasiqun a nan yana nufi al-kafirun, kamar yadda ya faɗa a waccan ayar wa ma yajhadu biha illa al-kafirun. Sannan kuma Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. kaga fasaka bi mana kafara bi rabbihi don haka ma yajhadu biya illa al-kafirun kenan kafare ne kadai sai Allah ya ce musu al-fasiqun li'annahum kharaju an ta'ati Allah wa dinihi domin sun ki su bi da'ar Allah su bi addinin Allah sai aka ce musu fasiqun kalmar al-fisqu da kalmar az-zulmu ko an-nifaqu duk sukan zo da ma'anar kafirci sukan zo kuma da ma'anar abinda bai kai kafirci ba to a irin wannan in kaga an ambaci kalmar akan kafirai a wajen siffar su to ana nufi kafircin ne ba ana nufi fasikanci irin da wanda ba kafiri ba an fahimta ko wala kad anzalna ilayka ayatin bayyinat Allah ya ce hakika mun saukar maka da ayoyi mabayyana ko ayoyi bayyananu ayoyin nan yana nufi ayoyi shar'iyya ayoyin Allah kala biyu ne akwai ayatullahil kauniyya shine ayoyin Allah waɗanda muke gani a zahiri sama da ƙasa da duwatsu bishiyoyi sauran halittu da muke gani waɗanda suka riga mu zuwa duniya da waɗanda muka zo kafin su waɗannan dukan su ayoyin Allah ne a fili da muke gani sana ko kuma ayoyin Allah kauniyya asalin ma'anar aya shine al'alama alamar da za ta nuna maka wani abu to waɗannan ayoyi sai suke nuna cewa suna nuna mana gaskiya akan sakon Allah kuma akan Allah gaskiya ne sannan sakonsa kuma gaskiya ne annabawansa da mala'iku da sauran abubuwa na arkanil iman duka gaskiya ne shi yasa ake kiran su al'aya li'annaha alamatun tadullu ala sidqi risalatillah sannan ana cewa aya kuma abubuwan da kake gani a zahiri to nan da Allah ya ce anzalna yana nufi ayoyi shar'iyya ayoyin Allah waɗanda ake karanta mana tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq waɗannan ayoyin da ake karantawa muke jin su to wannan shine ma'anar ayoyi kenan wala kad anzalna ilayka ayatin bayyinat kuma Allah ya ce musu bayyinat bi ma'ana wadihat mubayyinat للحجج القاطعه الواضحه واتو ايوين da suke nuna wa mutum gaskiya daga ƙarya shiriya daga bata daidai daga barna wannan shi yasa ake kiran su albayinat to Allah ya ce ba wanda yake kafirce musu sai dai mutane fasikai sannan Allah ya cika da cewa shin waɗannan mutane me ya same su ne aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum shiwe duk lokacin da aka yi alkawari da su sai sun warware sun yi alkawarin yin imani da Allah kamar yadda muka karanta a baya an ba su ayoyin Allah kuma suka ce za su rike walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 nabiba wa qala Allahu inni ma'akum zuwa karshen ayoyin da kuma ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wannan gargadi da Allah ke tuna musu ko tunatarwar da Allah ke musu akan wannan alkawarin shine Allah ke cewa me ya same su ne duk lokacin da aka yi alkawari da su sai sun warware alkawarin shine aw kullama ahadu ahdan kuma Allah sai bar shi a matsayin na kira kowane irin alkawari don ya nuna cewa su suna karya alkawari tsakanin su da Allah suna kuma karya alkawari tsakanin su da mutane shi yasa Allah ya ce wa min ahlil kitab man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man inta amanhu bi dinar la yu'addihi ilaika illa ma dumta alayhi qa'ima daga cikin ahlul kitab akwai wanda da zaka bashi kudin da ya kai rumbu guda na dinari zai dawo maka da shi amma daga cikin su kuma akwai waɗanda ko dinari ɗaya ka bashi ba zai taba dawo maka da shi ba in dai ka bashi amana sai dai in kai ka tsaya ka kula da abinka in ba haka ba sai ya cinye to shine alkawarin da Allah ke cewa anan wato nabadahu fariqun minhum kuma saboda adalci na Allah sai Allah bai ce dukan su bane masu karya alkawarin a'a laysu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'ima يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الله يتشي دقى تشكينسو أكوي ودن دسكي نغريني أما كما ديوا دقى تشكينسو منهم أمة مقتصدة أما وكثير منهم ساء ما يعملون ما في يوا دقى تشكينسو مبارنة تاني to shine irin waɗannan mabarnatan Allah ke magana akan su anan yake cewa me ya same su ne awa kullama wannan alhamza din istifhamiyya ce amma litawbih wawun kuma wasu ka ce wawul ataf ne kamar yadda sibawaihi yace al-akhfash yace wawun din nan za'ida ce asalin sa a kullama wato wannan tambayar ce kawai wawun din bata da aiki amma su wadancan suka ce wawun din nan ta'ataf ce sai zama alhamzan ta istifhamiyya kamar yadda Allah zai yi ce afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin athumma idha ma waqa'a amantum bi afa amintum awa amina kaga wannan duka wawun din sai zama kamar irin wancan ne shine awa كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم نبذه بمعنى طرحه وتركه وراء ظهره يي واتي ده الكوارين bayan Allah ya alkawari da shi ko mutane sun yi alkawari da shi sai yayi watsi da wannan alkawari ya ajiye shi a bayan bayan sa shine Allah ya ce bal aktharu wannan bal din ana ce masa harfu idrab intikali saboda Allah yana magana akan alkawari kuma sai kuma magana akan imani na fata an fahimta me yasa duk lokacin da aka yi alkawari da su sai su warware sai Allah ya ce a'a ai da yawansu ba su da imani ne me alaka tsakanin imani da alkawarin alakar ita ce bal din nan ita ta nuna maka me yasa suke warware alkawarin sai bal din ta ce maka ka koma kan babin aqida imani da suka rasa shi yasa sai ya yi tasiri har akan gabar su sai ba za su cika alkawari ba wanda bai da imani to don haka aiki kuma ba za a same shi yayi daidai ba wanda kuma yake da imani sai imanin yasa ayyukansa na gabobi sai su yi daidai idan an bashi amana sai ya rike na fata an fahimta bal aktharuhum la yu'minu to waɗannan ayoyi bari mu ji fa'idojin da suke cikin su saboda ta yiwu su yi tsayi don haka anan zamu tsaya da karatu da karatu Allah madaukakin sarki ya ce wato waɗannan ayoyi asali kamar yadda muka ce a farko suna magana ne akan kafircewar Yahudawa akan mala'iku mu sani da cewa aqida ta mu ta addinin musulunci shine mala'iku abokan kaunan mu ne ba abokan adawan mu ba sanan mala'ikun Allah masoyan mu ne sanan aqidar mu ta musulunci ita ce dole mu yi imani da mala'iku sannan dole kuma mu kaunace su mu ji muna son su baka taba ganin mala'ika ba sai labari ka ji akan sa amma tunda Allah ya faɗa gaskiya ne dole kai imani da shi ai kai tashin kai imani da tashin kiyama kai imani da annabawa a baya kai imani da littattafai kai imani da aljanna da wuta ai ba ganin su kai ba imani da zaka yi kana yi ne da abinda ko ka gani ko baka gani ba saboda shine ma'anar alladhina yu'minuna bil ghaib to ɗaya daga ciki shine imani da mala'ikun Allah Yahudawa su sun ce sun yi imani da mala'ikun don sun yarda da cewa Jibrilu shine Allah ke aikowa yake kawo bala'i yake kawo azaba yake kawo halaka da mutuwa kaga sun yarda da cewa shi mala'ika ne amma kuma ba su yi imani da shi ba kuma suna gaba da shi to kai musulmi ka yarda da cewa yana yin aiki wa Allah sannan kuma dole ka kaunace shi abinda yasa nake faɗa wannan shine akwai jahilcin da zai iya sa mutum ya ji shi ya tsani mala'ikan mutuwa aikinsa ne mutuwar da mala'ika yake yi ya sa a mutu aikinsa ne shi kadansa sa shi ake yi idan kai adawa da shi kai adawa da wanda ya aiko shi don haka ba a kin mala'ikan mutuwa ba a gaba da shi aiki aka sa shi to ballantana mala'ika Jibril an fahimta ko kowane mala'ika cikin mala'ikun Allah yana yin aikin sa ne gurgudun abinda Allah ya sa shi kuma shi ma ba shi ya zabi haka ba Allah ne ya ce masa kayi kaza don haka me wani laifi ya maka don haka muna kaunar mala'ikan mutuwa Allah ya sa mu yi kyakkyawan haduwa da shi da kana kaunan mala'ikan mutuwa da baka kaunan sa za ku haɗu za ku haɗu dole don haka ya bu maka sauki ma kai kaunar sa akan mutumin wanda ka tabbatar sai kun haɗu kuma ka san kun haɗun nan yafi karfin ka Allah ya ce qul ya tawaffakum malakul maut dole ku kowa sai mala'ikan mutuwa ya zo masa a gara ma ka so shi an fahimta ko to wannan halin na yahudawa wai don wani mala'ika yana yin abinda baka so sai ka ji ka tsane shi aqidar yahudu ne kar mu yadda da wannan shine abinda waɗannan ayoyi ke nuna mana fa'ida ta gaba ita ce suwaye mala'iku da Allah madaukakin sarki yace anan man kana aduwwal lillahi wa mala'ikatihi mala'iku wata halitta ce ta Allah da Allah madaukakin sarki ya halacce su tun a da can yaushe ne lokacin da hakika Allah ya fara halittar mala'iku Allah shi ya barwa kansa sani amma dai ya fara halittar su tun kafin a zo maganar halittar dan adam don tun ba a halicci dan adam ba Allah yayi zance da su yace da su wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga tun suna nan Allah yake magana da su akan zai halicci dan adam tun ba halicci dan adam din ba wannan ya nuna cewa mala'iku sun riga dan adam sanan waɗannan mala'iku hakika su Allah ya halicce su kawai don su masa hidima ne ma'anar halittar su ba a banza bane dukkan su aiki suke yi hidima suke yi ibada suke yi bal ibadun su bayin Allah ne duka sanan su sinadarin halittar su shine haske Allah madaukakin sarki ya halice su ne da haske kamar yadda hadisin nana Aisha ya tabbatar tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum yace an halici mala'iku ne daga sinadarin haske aka halici aljan da harshen wuta aka halici annabi adamu kuma da abinda kuka sani shine na turbaya don haka su da haske Allah ya halice su sanan su da Allah ya halice su suna da yawa ba wanda ya san yawan su sai Allah wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa su ba a musu census da zaka ce an gane yanzu suna kaza Allah kadai shi da ya halice su shi ya san yawan su abinda zai nuna maka yawan su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin sama a cike yake da su har zuwa sama ta bakwai hadisin Abu Dharr annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un ya ce ni ba irin ku bane ina ganin abin da ba kwa gani ina kuma jin abin da ba kwa ji atati sama'u wa huqqa laha anta itta sama har kukan ƙara saboda tsananin nauyi take yi don yanda mala'iku suka yi ca a cikinta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah babu wani wuri da zaka iya sa dan yatsa hudu da zaka samu free ne inda ba komi vacant a cikin sama ko ina ne kaje akwai mala'ika ya sa goshinsa ya sujada wa Allah kuma tun ranar da Allah halice shi yasa bai taba dagawa ba har yanzu to su nawa ne kaga ba wanda ya san yawan su sai Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyaran Isra'i da Mi'raji ya je jikin masallacin Al-Baitul Ma'mur a sama ta bakwai wani shirgegen masallaci ne wanda mala'iku ke ibada a ciki yace tunda Allah ya halici wannan masallacin yasa mala'iku 70,000 suke shiga su yi sallah a kowace rana su yi ibadar su tafi waɗansu ma gobe za su zo su 70,000 haka ake yi tunda haka aka yi yau din nan haka za a yi gobe haka za a yi tayi illa an yasha Allah sai yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama don haka mala'iku su nawa ne kaga wannan ya nuna cewa Allah kadai shi ya san yawan su sannan su mala'iku halittar su tana da kyau asalin halittar su Allah ya yi su dukansu da fakafukai ne alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajniha suna da fakafukai waɗansu suna da bibiyu waɗansu suna da uku waɗansu suna da hudu waɗansu kuma suna da shi sama da haka sannan kuma mala'ikun Allah suna da kyau shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo magana akan mala'ika Jibril yace zu mirra suka ce shine zu manzarin hasan, kyakkyawa ne shi, kuma wanda yake da kwarjini. Kar ka dauka saboda yana da fukafukai kuma mummuna ne, a'a, suna da kyan halitta, musamman ma tunda an ce da haske aka halice su. Sannan kuma mala'ikun Allah kowa yana aiki, kuma su ba sa gajiya, shi yasa ba sa zama su ci abinci, ba sa kuma shan abin sha. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai, ko ka kawo musu abinci ba za su ci ba. Shi yasa Annabi Ibrahim ma da yayi bakin mala'iku yace ma lakum la ta'kulun, ashe ba za ku ci ba, sai ya ji tsoro. Sannan kuma su koyaushe suna tasbihi ne, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, innal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun, doka su ba sa denawa koyaushe. Sannan kuma su mala'ikun Allah, wato iya abinda Allah ya gaya mana dangane da su, ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dangane da su kadai shine aka sani, amma ba wani bincike na kimiyya da zai iya gano mala'ika. Akwai dan su hotuna da zaga an nuna maka, da zaga gani wasu wai an dauki abu a cikin sama an ga wani yana sai a ce ga angel, wai ko telescope ya dauko wani abu ya gimta cap ga mala'ika, ha mala'ika yafi karfin telescope, ba abinda zai iya ganin sa sai iya abinda aka gaya mana na gaibi kadai, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, wanda Allah ya gaya masa. Shi din ma yake cewa Allah ya bani dama, ya ce in gaya muku yadda wani mala'ika daga cikin mala'iku masu rike da al'arshi yake, yace daga kan fatar kunnensa zuwa kan kafadarsa tafiyar shekara 500 ne. Yaya kan yake, yaya gangan jikin yake? To waɗannan dai su ne mala'ikun Allah. Kaga waɗannan ai sun kai dole mu kaunace su, ko don ibadar da suke wa Ubangijinmu. Su ba sa sabo, ba sa laifi, kuma ba su taba sabo ba. La ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru, kuma suna da daraja. Shi yasa Allah ya ce kiramin barara, kuma su suna yin aiki kowa da irin aikin da Allah ya sa masa. Masu daukan rai na yi, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun, masu kai kawo a tsakaninmu suna mana gadi da kiwo. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, wadanda idan an mutu za su yi tambaya nakir da munkar, wadanda suke tsaye a jikinmu suna rubuta abinda muke aikatawa. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, wadanda suke gadin aljanna da kuma waɗanda suke gadin wuta, wa qala lahum khazanatuha, da kuma waɗanda suke yin azaba wa mutane a cikin wuta idan suka shiga, sanadu uzzabaniya da sauransu, duk irin waɗannan nau'uka ne na mala'ikun Allah, waɗanda duka za mu yi imani da su kuma mu kaunace su. Wannan a takaice shine bayani akan mala'iku. Fa'ida ta gaba ita ce Allah da ya faɗi mala'iku sai ya ce Jibrilu, ya ce Mika'ilu. Wane ne Jibrilu? Jibrilu shine shugaban dukkan mala'iku gaba daya. Duk waɗanda kuka ji mun faɗan nan, to shi mala'ika Jibrilu shine shugaban su. Haka Allah ya bashi. Yana da daraja ta musamman a wurin Allah. Shi yasa Allah ya ce masa inda zil arshi makin, a wurin Ubangiji mai babban matsayi ne. Sannan shi yafi kowa a cikin mala'iku ƙarfi. Shine zi kuwatin, Allah shine fa alqawi, amma yace lalle mala'ika Jibrilu mai karfi ne. Kadan daga cikin karfinsa shine da Allah ya aiko shi akan ya halaka mutanen annabi Lut, zuwa yayi ya samu alƙaryar gaba dayanta, ya mata wal mu'tafikata ahwa, gaba daya garin ko kasar ya sa hannunsa kawai, sai dan ɗebo haka sai ciccibota, sai zama gaba ɗaya map ɗin garin duka aka ɗebo, sai da ya kai su can sama sai ya kifa su haka, sai ya dawo da su ya rufe. Sannan yana ɗaya daga cikin alamar ƙarfinsa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da muka yi tafiya da shi, da aka bani al-buraq na hau daga Makka muna zuwa Baitul Maqdis, na sauka akan buraqan, sai ga dutse, sai ya sa yatsarsa ya dan daki dutsen, sai dutsen ya fashe, sai ya dauki ya kama igiyar buraqan sai ya daura a jikin dutsen, dan yatsansa kawai ya taba sai ya fasa dutsen. shi yasa Allah madaukakin sarki yace allamahu shadidul quwa. Sannan yana ɗaya daga cikin darajarsa shine shi amintaccen Allah ne, shi yasa Allah yace nazala bihi ruhul amin. Sannan yana ɗaya daga cikin darajojinsa shine wanda Allah yake aikan shi da wahayi, kuma wahayi mafi daraja da Allah ya taɓa yi shine na Alƙur'ani. To Jibrilu shine wanda yake sauko da wahayin Alƙur'ani, shi yasa sai shi babba. Kuma yana ɗaya daga cikin darajojinsa shine idan Allah yana son wani abu sai ya ce wa Jibrilu kai ma ka so. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Hurairah cikin Muslim, yace idan Allah ya so ka sai Allah ya kira Jibrilu sai ya ce Jibrilu ina son wane fa kai ma ka so shi. Sai Jibrilu ya fara son sa. Sai Jibrilu ya ce wa sauran mala'iku Allah yana son wane kuma ku so shi. Sannan kuma yana daga cikin darajojinsa shine cikin darajojinsa shi mala'ika Jibril shine yanda ya zama yana girmama Annabin mu sallallahu alaihi wasallam, kuma Annabin mu sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi. Kai ka ce mala'ika Jibrilu bai da wani babban aboki kamar Annabin mu sallallahu alaihi wasallam, zaka ji da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ba da labari sai ce kazalika qala li Jibrilu anifa. Dazu mala'ika Jibrilu ya gaya mu, dazu Jibrilu ya kawo mun ziyara, dazu Jibrilu ya ce mun kaza. Yana yawan kawo ziyara wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma yana ɗaya daga cikin darajojin da za mu ƙaunace shi shine yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bashi girma kuma yake kula da abin da yake so. Idan baya son abu za ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma baya so. Wata rana a cikin gidansa sun yi alkawari da Jibrilu zai zo sai lokaci yayi bai ganshi bai ta damuwa, yana ta kai kawo yana jira. Sai ya fita can sai hango shi yace ya baka shigo ba, tuntuni ina jiran ka kuma na san baka saba kare alkawari ba. Yace ai gidanka kare ne, dan kuikuyo ne a cikin gidanka, mu kuma ba ma shiga gidan da akwai kare. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ya san Jibrilu yana son kamshi baya son wari musamman warin baki, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama koyaushe yake tsaftace bakinsa kuma yake kula da tsafta, saboda yace ku rika goge bakinku kuma kar ku rinka shiga masallaci da abu idan bakinku yana wari ko warin albasa ko warin tafarnuwa. Fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza bihi banu adam, domin mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam ma yake cutuwa da shi. Idan kai dan adam ka ji wari baka jin dadi, mala'iku ma ba sa so. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye wannan wa Jibril. Wannan dai a takaice shine mala'ika Jibril, kuma shine wanda Allah yake aiko shi ga annabawa a baya. Duk in ka ji Allah ya ce an turo wani mala'ika ya je, fa arsalna ilaiha ruhana, shine ya je hura ran Annabi Isa dan Maryam, shine kuma wanda Allah ya aike shi da shi da abokin aikinsa Mika'il suka tafi wurin Annabi Ibrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra, sune suka je wajen Annabi Lut alaihi salam, inna ursilna ila qaumi Lut. Mala'ika Mika'il shine na biyu a daraja. Waɗannan an haɗa su guda biyu saboda aikinsu yana kama da juna, kamar yadda Ibn Kathir ya ce shi mala'ika Jibril shine mai ba da abincin ruhi. Haka shi ya kawo mana wahayi, shi ya karantar da mu, shine babban malamin Annabinmu sallallahu alaihi wasallama, allamahu shadidul quwa, shine babban malaminmu, atakum yuallimukum dinakum. Sannan kuma shine wanda ya zo da abin da Allah ya gina ruhinmu da shi. Shi ko Mika'ilu shi yake zuwa da abin da yake gina gangan jikinmu, shi yake raba abinci, shi yake raba kuɗi, shi yake raba ruwan sama, shi duk abin da kake gani a duniya na wanda muke roƙon Allah ya bamu, to Mika'ilu ne ake bashi ya zo ya kawo. To kaga waɗannan guda biyun aikinsu ai babu kaman nasu a cikin mala'iku duka, shi yasa Allah ya haɗa su a wuri ɗaya. Wannan shine Mika'il. Idan kaga an yi ruwan sama yana da ma'aikata a ƙarƙashinsa da yawa, to shine yake ce musu ku zuba ruwa a wuri kaza, wuri kaza ya isa. Idan yana so ya tsayar yana da wani kulki wanda yake dukan giragizai, idan ya ce wa girgizan dakata daga nan karka ƙara ruwa, sai girgizan yana so ya ƙara sai ya dake shi to in yadda ke shi shine sai kaga an yi tsawa walkiyar nan ba wannan duka ne da gudumar sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun aikin sa kenan nan ka kara musu in ya danyi sakaci bai ba sai ya dake shi sai ya fasa ruwan sai ruwan ya fashe iya gurgudun abinda Allah yace za a baku sai an baku kuma Allah yace ba za a yi ruwa ba wallahi ba isa a yi ruwa ba ko menene akai wannan shine mala'ika Mika'il to babban abokin aiki ne na annabi na mala'ika Jibrilu alaihi salam to waɗannan su ne waɗanda Allah ya faɗe su anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su kamar yadda yake yi wa Allah kirari da jingina su a gare shi a matsayin su na manyan bayinsa idan ya zo sallan dare yakan yi du'a'ul istiftah da cewa Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فائده تغبا itace wadannan ayoyi da muka karanta sun nuna mana falalan alqur'ani da darajar alqur'ani Allah ya ce fa قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين wannan wajen falala guda bakwai na alqur'ani Allah ya fada falala ta farko Allah ya ce alqur'ani ya zo da izinin Allah ne fa inna nazalahu ala qalbika bi idhnillahi falala ta biyu ita ce Allah ya ce da yazo aiko da alqur'ani ba haka kawai aka ce annabi yazo ya karba ba irin yanda aka bawa annabi Musa aka ce yazo ya karbi littafi sai da aka turo dan aike na musamman mala'ikan da yafi kowa girma a wurin Allah Allah ya turo shine fa innahu nazzalahu ala qalbika kenan sannan abu na gaba shine Allah ya ce akan zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da Qur'ani da Allah ya ga dama sai saukar akan kokolwarsa kadai ko akan harshen sa don kawai ya karanta to amma sai Allah ya saukar da shi akan zuciyar manzon Allah duk Qur'an nan da muke karantawa daga cikin zuciyar manzon Allah ya fito muke samu ya fito daga wurin Allah bi iznillah sai bi ta hanyar mala'ikan da yafi kowanne girma fa innahu nazzalahu sannan sai ya shiga cikin zuciyar manzon Allah haba daraja kan daraja fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan kuma alqur'ani ya zama mai gaskatawa ne ga dukkan abin da yake baya alqur'ani bai zo don yayi tufka da warwara ga abin da Allah ya saukar a baya ba don haka baka jin kunyar ka fadi meye a cikin alqur'ani a gaban wanda yake karanta wani littafin da ba qur'ani ba don in dai daidai ne to qur'ani zai daidai da shi qur'ani ba zai taɓa baka kunya yayi abin da wani ya faɗa ya daidai qur'anin kuma ya faɗi ba sai dai qur'ani ya zama daidai in wancan daidai ne in kuma ka ji qur'ani ya faɗi kishiyar wancan to wancan ba daidai bane musaddiqan lima bayna wa hudan kuma alqur'ani sai zama shiriya ne shiriya ne ga duk wanda ya karanta shi duk wanda ya imani da shi ya san lalle alqur'ani shiriya ne wa bushra kuma alqur'ani albishr ne yawa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira don haka alqur'ani bishara ne ga duk wanda ya imani da shi sannan na karshe shine alqur'ani na mu'minai ne da Allah ya ce lil mu'minin kaga wannan duka wato daraja ce kan daraja akan alqur'ani sannan fa'ida ta gaba ita ce Allah madaukakin sarki ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah don ya nuna maka duk abin da za a yi in dai da sunan Allah ne to ya zama da izinin Allah duk abin da Allah ba shine da izinin sa yace a yi ba kuma aka yi da sunan Allah to Allah baya so ka dubi darajar alqur'anin nan ka dubi amfanin alqur'ani gare mu amma da Allah za a da Allah zai sa a kawo shi sai da ya bada izini fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah saboda kar ka yi wani abu a cikin addini ba tare da izinin Allah ba amlahum shuraka usharu lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah duk abinda Allah bai bada izini akan sa ba to Allah baya son sa koda an yi fa'ida ta gaba ita ce duk wanda yayi adawa da kafirai to kafiri ne shi yasa Allah ya ce fa inna Allaha aduwwul lil kafirin gaba akan wani daga cikin mala'ikun Allah kafirci fa'ida ta gaba ita ce idan kai gaba da mala'ika daya to kai da gaba ɗaya ne saboda yahudawa sun ce su abokan gaban waye mala'ika daya to amma sai Allah ya ce man kana aduwwal lillahi sai fara da Allah wa mala'ikati dum mala'ikum wa rusulihi da manzanni wa jibril wa mikael doka idan ka ki daya ka ki gaba ɗaya ne sannan fa'ida ta gaba ita ce idan mutum yaki wani daga cikin waɗanda Allah yake so to yana gaba da Allah ne su sun ce suna gaba da jibril ba su ce suna gaba da Allah ba amma da Allah yazo sai ce fa inna laha aduwwul lil kafirin Allah ma yana gaba da su saboda sun zama kafirai shi yasa duk wanda yaki wanda Allah yake so to Allah ma yaki shi idan ka ki wani cikin mala'ikun Allah Allah baya son ka idan ka ki wani cikin annabawan Allah Allah baya son ka idan ka ki wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya son ka idan ka ki wani cikin malaman da suke koyar da hanyar Allah Allah baya son ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi gaba da wani waliyi na to wannan ni na karbi fadar don haka da ni yake yaki haka duk wani waliyin Allah dukkan mala'iku waliyan Allah ne dukkan annabawan Allah waliyan Allah ne dukkan malamai masu tsoron Allah waliyan Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun haka duk wanda yayi gaba da wani daga cikin masoyan Allah to Allah ma yana gaba da shi sannan fa'ida ta gaba ita ce Allah yana adawa da kafirai fa inna allaha aduwwul lil kafirin duk inda kafiri yake ka ga ya masa Allah baya son sa sannan fa'ida ta karshe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan ayoyi sun nuna darajar sa kamar yadda suka nuna darajar alqur'ani da muka fada guda bakwai haka kuma darajar annabi sallallahu alaihi wasallama guda bakwai a cikin walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa alfasiqun babu lokacin da zan yi su daya bayan daya abinda zan fada na karshe shine wannan yana nuna mana kin kariya kin cika alkawari da wasa da alkawari alama ce ta rashin imani shi yasa Allah ya ce aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun karka zama cikin masu kariya alkawari zai zama ka rasa imani gaba ɗaya ko kuma ka rasa kaso mai yawa a cikin imani gurgurdon wani irin alkawarin ka kariya idan alkawarin Allah ne ka rasa imani gaba ɗaya idan alkawari tsakaninka da mutane ne ka rasa wani kaso daga cikin imani kuma ka fada daga cikin layin munafikai kenan Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu ya kuma tabbatar mana da nagartar mu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh